This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Yau Asabar 21 ga watan Disamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labaran duniya.
To Mahmud, wani mukamin rokar da aka harba daga Yemen cikin dare ya afka wani yankin Tel Aviv tare da raunata mutane 16. Majalisar Dattawan Amurka sun amince da wata dokar da za ta baiwa gwamnati damar kashe kudade wanda Biden ya ce zai rattaba hannu a kai. Sannan mahukuntan kasar Chadi sun baiwa kasar Faransa wa'adin kwashe dakarunta daga kasar zuwa ranar 31 ga watan Janairu 2025.
To kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, bayan da rautanni suka nuna cewa matatan man Dangote ta rage farashin man da take samarwa, kowane tasiri hakan zai yi ga farashin man a gidajen man kasar?
To insha Allah, mu ma idan muka fara daukan man da ya rage, to cikin kowane lokaci mu ma zaki ji farashin da zamu mai da man mu, domin dama idan muka samu mai da sauki, to mu ma zamu zo mu rage mu saida ma al'umma da sauki.
To idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da aka tunkari bukukuwan Kirsimeti, to ko a wani hali bukukuwan suka riski mabiya addinin Krista a kasar ta Nijar?
Cikin komi Ubangiji ya ce mu mun zama masu bashi godiya, muna yin godiya domin muna da rai, muna da lahiya, muna ci, muna sha, ba mu rasa ba har yanzu.
Muna tafa da shirin adawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ce wani makamin roka da aka harba daga Yemen ya afka wani yankin Tel Aviv da sanyin safiyar yau Asabar, inda mutane 16 suka danyi rauni. Harin ya biyo bayan wasu jerin hare-haren saman da Isra'ila ta kai babban birnin Yemen Sana'a, cibiyar mayakan Houthi da wata tashar jirgin ruwa a Hodeida, tare da kashe akalla mutane 9. Kasa da kwanaki 2 wanda ke zaman martarin hare-haren misal da na jirage marasa matukan da mayakan Houthi da Iran ke marawa baya suka kai Isra'ila. Sojojin Isra'ila sun ce yan Houthi sun harba makaman misal da jirage marasa matuka sama da 200 a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Sannan mayakan Houthin suna ta wato kai farmaki ta ruwa a Bahar Maliya da tekun Aden. A Gaza kuma an yi wa mutane 19 da aka kashe a farmakin na Isra'ila na baya-bayan nan jana'iza. Da sanyin safiyar yau Asabar ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da Stop Gap Spending Bill, wato dokar da zata dakatar da rufe ofishin gwamnati ta hanyar baiwa gwamnati damar samun kudaden da zata kashe na wucin gadi har zuwa watan Maris. Sai da aka samu amincewar dukkanin majalisun dokokin kasar, wato majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Republican da majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Democrats, kafin aka tabbatar da dukan wanda zai sa kaucewa dakatar da aikin gwamnati. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a cewa yana goyon bayan wannan dokar, sannan zai rattaba hannu a kai don tabbatar da ita a matsayin doka. Da zarar dokar ta tabbata, dokar za ta bada dama gwamnati ta samu kudaden gudanar da ayyuka zuwa watan Maris. Sannan za ta samar da dala biliyan 100 a matsayin kudaden tallafi, sannan da wasu wato dala biliyan 10 wanda za a baiwa manoma. Wannan ba zai kara yawan bashin da ake bin kasar ba. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan za mu kawo muku karashin labaran duniyar, amma bari mu duba wannan rahoto daga Najeriya. Bayan da rahotanni suka bayyana cewa matatan man Dangote ta rage farashin man fetur daga naira 1060 zuwa naira 899.50, wato mutane sun samu naira, wato saukin naira 160.50 kenan. Masana a fannin tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yin tsokaci kan tasirin da wannan rangwamen zai yi, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da murya wato wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana daga Abuja.
Wannan rage farashi da matatar ta yi ya zo ne a wani muhimmin lokaci ga bangaren makamashi a Najeriya, yayin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da lalubo kalubale da ke tattare da wadatar mai da kuma arharsa. Bincike ya nuna cewa kwanan baya ma matatar man Dangote ta baiwa 'yan kasuwa rangwamen naira 20 ga kowace lita domin sauƙaƙa farashin rarraba man. Yaya 'yan kasuwar man fetur masu zaman kansu ke kallon wannan yunkurin? Shugaban kungiyar Ipman Alhaji Abubakar Mai Gandu ɗakin gari ya yi bayani.
Dangote ya rage farashin mai wanda yake mukanmu 'yan kasuwa masu zaman kansu mun yi farin ciki dangane da raguwar da ya yi. To insha Allahu mu ma idan muka fara daukan man da ya rage, to cikin kowane lokaci mu ma za ki ji farashin da za mu mai da manmu, domin dama idan muka samu mai da sauki to mu ma za mu zo mu rage mu saida ma al'umma da sauki domin a samu ci gaba.
To sai dai masanin tattalin arziki Dr. Kasim Kurfi ya yi tsokaci cewa
na farko za mu ce kun san ana bashi danyen mai, kuma farashin danyen mai ya yi ƙasa da $5-6 a kasuwar duniya. To wannan shi ma ya shafi yadda yake samun shi, saboda haka akwai sauki da yake samun shi, kuma wannan saukin shi ne ya sanya ma 'yan kasuwa. Na biyu kuma refinery ta Port Harcourt ta fara aiki, ita kuma gwamnati tana saida nata ƙasa da yadda yake saida. So saboda haka in kika diba duk yawanci gidajen mai na NNPC suna saida shi naira 60-70 ƙasa da yadda 'yan kasuwa suke saida. Wannan yasa 'yan kasuwa su ma dole fara saida da sauki. Amma dai yanzu mafi yawan 'yan kasuwa ba su rage saukin, ba dan ba su samun saukin ba, wannan ɗabi'a ce ta ɗan kasuwa. In aka ce an ƙara kuɗin mai gobe zai ƙara, koda nashi da arhani.
Amma ga ƙwararre a tsangayar siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya yi ƙarin haske, yana mai cewa
muna sa rai cewa gogayyar da za su yi tsakanin su da yanda muke gani yanzu tsakanin Dangote da kuma NNPC zai sa a samu raguwar farashin man fetro, wanda kuma ya janyo wa mutane talauci da rashin rashi a wannan lokacin sakamakon cire tallafin mai, kuma ba samu wadataccen mai a Najeriya ba. Shigar da mai kuma sai da dala kuma ya tsada a Najeriya, wanda kuma ya kawo mana tsadan rayuwa kawo aka. Muna gani cewa wannan abin da ya fara da wannan rage mai fetro da shi Dangote yayi zai ci gaba in har aka farfado da wayannan matatan mai guda biyu na Warri da na Kaduna.
Abin jira a gani shine yadda mahukuntan kasar za su yi kokarin farfado da sauran matatun man kasar guda biyu da suka rage, wato da na Kaduna da kuma na Warri, domin kasuwa ta ci gaba da yin halinta saboda 'yan kasa su more Roman demokradiyya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Mahukuntan ƙasar Chadi sun baiwa Faransa wa'adin gaggauta janye dakarun da ta girke a ƙasar Chadi daga nan zuwa 30 ga watan Janairun 2025. Wannan matakin ya biyo bayan katse hulɗar yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashen biyu da mahukuntan ƙasar ta Chadi suka yi a ƙarshen watan jiya na Nuwamba. Daga jihar Jifa da ke makwabtaka da ƙasar Chadi, wakilin muryar Amurka Harusu Rashidu ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamnatin ƙasar Chadi ta sanar da wannan mataki ne a hukumance ga ƙasar Faransa, duk da tsawon shekaru da dama da sojojin na Faransa suka kwashe suna zaune a cikin ƙasar ta Chadi da nufin taimaka mata wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Amma duk da hakan mahukuntan na Chadi suka bayyana aniyarsu na katse hulɗar yarjejeniyar tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu, tare da yin gargaɗi ga Faransa akan ta mutunta sharuɗan da aka gindaya mata na ficewa da ƙasar tun kafin wa'adin ya cika. To ko yan asalin ƙasar ta Chadi suka ji game da wannan mataki?
Muhammadu Suleiman ɗan asalin Chadi cikin Jamaina. Wallahi wannan matakin mun ji daɗin sa, saboda Faransa nan zamanta ba alheri bane a Chadi. Da ne da ta yi mulkin mallaka ake ganin ta tabaka wani abu, Chadi ita da kanta ma za ta iya rike kanta. Ita Faransan ai zaman nata yanzu ya riga ya ƙare, sun fara tashi saboda gaba ɗaya ma barikin nasu na cikin Jamaina wanda ake ce da shi Bas Faransai, hukumomin Chadi ne na jami'an tsaro suna ciki. Kawai sun hana su sakar ne sun kwashe kansu sun tashi.
Moi je m'appelle Mahmoud Yusuf.
yace ni sunana Mahmud Yusuf dakarin Faransa dake zaune a nan kasar Chadi da mahukuntan kasar mu ke kokarin ficewar su a gaskiya mu ƴan kasa mun ji dadin haka kamar yadda kuka sani a watan da ya gabata wadansu ƴan ta'adda sun kai hari akan jami'an tsaron mu inda suka yi sanadiyar halaka fiye da 40 daga cikin su amma har kawo wannan lokacin babu na dauki da dakarin Faransa suka kai game da faruwar wannan lamarin
le français on en veut plus
dan haka mu yanzu ba mu buƙatar Faransa kamar yadda suka bar Niger, Mali da Burkina Faso haka mu ma muke buƙatar ficewar su a dukkanin ilahirin kasar mu
commission quitte au Niger Mali Burkina nous aussi on veut que une acquitté dans notre territoire en général
daga bisani masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a kasar ta Chadi na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da matakan da hukumomin kasar na Chadi suka dauka na rabu gari da Faransa Abdulrazak Garab Babani dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta Chadi
abinda mahukuntan Chadi suka bayyana na game da shi katse wannan yarjejeniya shine cewa a yanzu hakan kuma kasar Chadi ta kai matsayin da za ta iya dogara da kanta ba tare da dogara da sojojin Faransa ba wajen kare mutunci da kuma tsaron kasar saboda haka a maganar gwamnatin Chadi lokaci yayi da sojojin na Faransa za su bar kasar da dama daga cikin wanda suka san abin da duniya ta dosa suna ganin kasar Faransa na dakilar da kasar Chadi ne sosai amma kuma shi wannan hukunci da kasar Chadi ta dauka dakarun suna ta kintsawa domin barin kasar ta Chadi amma abin da muka tabbatar kawai da wannan dakarun nasu da suke Barkan wajen arewacin Chadi da kuma nan babban barikin sojojin Faransa da ake kiransa Bas to duka dai sojojin suna kintsawa ne domin barin kasar ta Chadi
to sai dai a halin yanzu kimanin dakarun Faransa 1000 ne ke jibgi a kasar ta Chadi tare da sauran kayayyaki masu tarin yawa ke shirin barin kasar ta Chadi kafin cikar wa'adin da aka bayar musu dama dai Faransa ta fara janye dakaranta da kasar ta Chadi tun farkon watan Desemba nan da muke ciki sakamakon katse hulɗar yarjejeniyar tsaro da mahukuntan Chadi suka yi da Faransa tun farkon watan Nobamban da ya gabata Harusu Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
A gaida Harusu Rashidu da Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kamar sauran kristoci na fadin duniya al'ummar krista a jihar Maradi sun dukufa wajen shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da kuma tarbar sabon shekarar 2025. To ko a wani yanayi bikin na bana zai riske su wakilin muryar Amurka a Maradi Mansur Sani ya yi komana da karin bayani.
Mabiya addinin na Kiristanci na ci gaba da tunkarar wannan rana ta samuwar Isa Almasihu da aka saba a kowace shekara a daidai irin wannan lokacin. Ko menene Noel ko Kirsimeti ke nufi? Pastor Arji Adamu, pastor a Egilin Sonitan Maradi.
To a takaice Kirsimeti ko kuma mu ce Noel hidima ce ta tunawa, wato bikin tunawa ne da haifuwar Yesu Almasihu wanda ya zama mai ceton duniya.
Daga ina ya samu tushe?
To wannan biki ya ta samu tushe tun daga farkon halitta lokacin da Ubangiji ya yi magana da mala'ika ko mala'ika wajen Maryamu cewa ga abin zai faru za ta haifi da kuma wannan ɗa zama shine mai ceton duniya. Abubuwan da ya kamata a ce Kirista sun shirya suna isa shirya waɗansu abubuwa na shaida godiya zuwa ga Allah da kuma waɗansu kyautai ko labaru wanda su ibada ga ƴan uwa da kuma abokan arziki saboda yana tafiya daidai da sabon shekara ta duniya duka baki ɗaya wadda kamar yadda Allah ya ce mu nuna ƙaunar mu zuwa ga kowa da kowa ba wai sai wanda suke kirsa ba a'a.
Shin kowane irin shiri kristocin na Niger suka yi a wannan shekarar?
A hisani na da Madam Daniel Lahawa Abu Ibrahim Sunita. Ko a bana mun san dai da shekara take amma shi Ubangiji shi yake yin kowane yanayi. Shi yake yin tanadi akan kari. Kuma yanda duka abu ya zo cikin komi Ubangiji ya ce mu mun zama masu fashi godiya. Muna yin godiya domin muna da rai, muna da lahiya. Muna ci muna sha ba mu rasa ba har yanzu kuma cikin shirye-shirye da muke yi Ubangiji Allah yana tanadawa al'umman Niger da dukkan duniya mu yi sallah lafiya.
Sunana Adamu Danyinga yana ikkilisiya Ipen Maradi. Don kuma muna cike da murna da farin ciki saboda muna cikin koshin lafiya. Sannan kuma lalle akwai abubuwa da yawa waɗanda suna iya su zama muna kalubali ba sosai ba, amma dai akwai ɗan canji saboda bara abinci ko zance kaya suna da ɗan sauki, amma bana suna da ɗan tsada. Babban watanmu zuwa ga dukkan ƴan uwanmu Kirista shine Ubangiji ya tsare kowane ɗaya mu, ya kawo kwanciyar hankali da salama a cikin ƙasar mu, sa'annan ba gare mu kaɗai ba har ga ƴan uwanmu musulmi waɗanda muke tare da su, mu samu suwata mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu.
Sai dai bikin na Kirsimeti na shekarar ta bana, Kristocin na Niger sun ce za su mai da hankali wajen addu'ar neman sansauci akan halin da duniya ta tsantsikanta a cikin wannan shekara ta 2024 da 2025 da ke shirin kamawa. A cewar Pastor Arji Adamu,
yanda muke ganin duniya tana cikin halin ƙaƙani kai dangane da wannan ta'addanci da ake tagarkwa da mutane, ana kashe rayukan mutane kuma ana mutane abubuwa wanda ba su kamata ba. Gaskiya wannan shine wanda ya kamata mu ci gaba da addu'a, yanda Ubangiji Allah zai kawo su zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a cikin duniya baki daya, kuma Ubangiji Allah ya tabbatar da albarkarsa a cikin wannan ƙasa.
Tare fatan yadda aka fara shirye-shiryen lafiya ya sa a ƙara sallar lafiya. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida kai Mansur Sani, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A can jamhuriyar Niger din za a iya samun mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata, za mu kawo muku shirye-shiryenmu na baya da suka ƙayatar a cikin wannan shekara. A yau kuma za mu kawo muku wani shiri ne da muka gabatar a baya. Ga kuma yadda shirin ya tafi. A yau shirin namu zai duba wasu alƙaluma da hukumomi a Najeriya suka bayyana cewa an samu hatsarin ababen hawa kimanin 18,396 a cikin shekaru uku a Najeriya. Alƙalumar dai sun nuna motocin haya ne suka fi yawa, kana sai motocin direbobi masu zaman kansu da kuma motocin gwamnati. Cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ita ce ta ba da waɗannan alƙaluma a wajen wani taron faɗakar da direbobi da wata ƙungiya mai zaman kanta ta rajin kula da nagarta da inganci, wadda ake kira Advocacy for Integrity and Rule of Law Initiative ta shirya a jihar Bauchi. Wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya tattauna da wani babban jami'in 'yan sandan Bauchi wanda ya bayyana sunansa kamar haka.
Sunana ASP Aminu Gimba Ahmed, mataimakin jami'in hulɗar jama'a da rundunar 'yan sandan jihar Bauchi. Gaskiya haɗarurruka ya zama ruwan dare a ƙasar nan, wanda kuma ya kamata dole hukumomi su tashi su yi abin da ya dace domin daƙile aukuwarsu. Kamar yadda cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta zayyana NBS a rahoton su, ya yi nuni da cewa a cikin shekara uku an samu haɗarurruka wadda ya kai 18,396 tsakanin shekara ta 2020 da kuma shekara ta 2022. Hakanan kuma akwai wannan sun zayyana cewa yawaitan fashe-fashen taya na mota da kuma tuki ba bisa ka'ida ba da gudu da ya wuce iyaka, shi ma wannan gaskiya ya jawo haɗarurruka da dama wadda ya kai kimanin 2,328 a cikin shekara uku kenan. So sun bayyana mana kuma haka zalika a cikin ƙididdigansu na wannan cibiya ɗin ta ƙididdiga ta ƙasa, sun bayyana mana cewa motocin haya su ne a kan gaba wurin haɗarurruka, mabiyansa kuma shi ne masu motoci mallakin kansu da suke ja. Sa'annan kuma akwai motoci na gwamnati da su ma sune na ƙarshe a cikin wannan ƙididdiga ɗin. To kaga wannan ƙididdiga da suka yi ya zama tilas hukumomi da kuma masu faɗa aji ta kowane bangare, gwamnati da wadda ba gwamnati ba, kamar misali wannan taro da aka yi na yau, makasudinsa shine a wayar wa direbobi kai akan irin hadarurruka da yake akan hanya da yadda za su kauce da kuma matakan da su za su dauka, da kuma mun bayyana musu laifuffuka da ake aikatawa, da direbobi ke aikatawa akan hanya, da kuma yadda za su yi su kare kansu daga aikata wannan laifuka din. So ina tunanin wannan kungiya mai zaman kansa ta merajin dabbaka nagarta da kuma bin doka, wannan abu da suka shirya ya zama kan gaba lokaci, wanda ya zama tilas ne irin wannan kungiyoyi mu samu yawaitar su.
To kaman akwai yawan mutuwa a rasa rai kenan.
Rasa rayuka kamar kididdiga namu na nan Bauchi wadda muke da shi alƙalumar mu sun nuna shekara ta 2022 mun samu rahoto na hadarurruka da ya kai kimanin 309. A cikinsu muna da rasa rayuka wanda ya kai 294 da kuma jin ciwo. Ciwuwuka din ya kowane iri dai, jimillar su da muka hada 402.
Wajen jami'in kungiyar ta Advocacy for Integrity and Rule of Law Initiative ya mana tsokaci bayan ya bayyana sunansa.
Sunana Mahmud Muhammad Abubakar, ni ne state coordinator na wannan program daga Bauchi. Dalilin da ya sa muka gabatar a taƙaice, dalilin mu ƙarfafa mutane wajen bin doka da oda, bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa, sai muka zaɓi mu ɗauki wani janibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauƙi a rayuwa. To ana faɗakar da su, kasan ɗan mutum yana da wahalar sha'ani.
Wani lokacin jama'an da suke wasa?
Suna wasa da shi, ina da zuwa, yana da wahalar sha'ani. Abu biyu ne yake jawo haka. Na farko san zuciya, na biyu jahilci, wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya, shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa. Laifinsu ne, sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yanda ya dace wajen enforcing law. Sannan kuma ta janibi da na gaya maka, su ɗin masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo. Burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shi ne abin da muke so mu cima in Allah ya yarda.
Su ba mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka.
Sunana Sani Dalibi, na aiki a ma'aikatar Yankari Express a matsayin operation manager. Mun yi appreciating da wannan taro, mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar mu wanda da ba mu da shi. Yanzu kuma tu wannan al'amari ina ganin wa'ensu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu, insha Allah za a tackling din su, kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayin sauran jama'o'in mu direbobi, saboda yanayin driving da ake yi kirin somehow akan hanya da sauransu. Wani ci su wa'ensu gaskiya ba wai sai na ce wai ko in faɗa ko kar na faɗa, wa'ensu suna amfani da baya. Akan misali kamar direbobin da suke yin tafiya daga nan za su iya tafiya Lagos, ina ne da sauransu, wa'ensu ba sa iya yin wannan tukin, dole sai sun haɗa da kwaya. Kuma wani lokacin irin shiga overtaking ɗin nan kwayan nan ita ce take kawo musu. To amma through wannan al'amuri da aka zo ake yin wannan workshop time to time, ana yi ana kafa doka, kuma duk wanda ya yi wani abin da misbehaving a kayan wannan al'amari za a iya karɓar motarsa ko za a karɓi license ɗinsa, za a dakatar da shi, sai ina ganin kaman zai zama musu darasi.
To a nan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako, idan Allah kai mu kuji mu ɗauke da wani sabon shiri. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To za mu fara ne da sakon Sani mai lange-lange ya lawaya wuri. Wanda yake kididdigar hukumar samar da abinci ta WFP da ta nuna cewa mutane sama da miliyan 52 za su fada kangin yunwa a sassan Afirka ta zama kalubale ga mahukuntan nahiyar. Wajen ganin sun shawo kan matsalar, fatan Allah ya sa a dace. Sai sakon Hassan Dogon Faci Batsari wanda yake salam biyo ya Hausa. Fatan alkhairi gare ku. Bani da wata ƙasa da ta wuce Najeriya. Bani da wata jiha da ta wuce Katsina. Bani da wani gari da ya wuce Batsari. Ina son gari na Batsari fiye da kowane gari a Najeriya. Sai dai rashin haɗin kai tsakanin manyan 'yan siyasar garin yana damuna. Ina fatan Allah ya haɗa kawunan masu kuɗinmu da talakawanmu da 'yan siyasar garinmu na Batsari, amin. Sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ya ce Allah sarki. Sannu dai gashi shekarar 2024 ta zo ƙarshe. Hakika mun faro wannan da mutane da dama, amma yanzu ba sa nan rai yayi halinsa. To sai mu ce Allah ya ji kan musulmi, mu kuma da muke raye ya sa mu cika da imani, amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Isuhu Makeri Madattai da Magaram tare da Sanusi Madattai da Babe Gambo Tumniya, waɗanda suka ce hakika muna jinjina a gare ku da kokarin amsa sakonninmu da kuke yi. Hakika abin ayaba muku ne. Allah ya kara muku hazaka a ma'aikatan VOA Hausa. To muna godiya. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Shin kuna neman labarai da dumi-dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato +1, sai ku saka 202-445-6389. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1-202-445-6389. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun. Sashen Hausa Radio Amurka.
To da fatan za ku bibiyi shafukan namu. A yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta zo da labaran duniya a takaice.
To a takaice, sojojin Isra'ila sun ce wani makamin roka da aka harbo daga Yemen ya afka wani yankin Tel Aviv da sanyin safiyar yau Asabar, inda mutane 16 suka ɗanyi rauni. Harin ya biyo bayan wasu jerin hare-haren saman da Isra'ila ta kai babban birnin Yemen Sana'a, cibiyar mayakan Houthi da wata tashar jirgin ruwa a Hodeida, a tare da kashe akalla mutane 9 kasa da kwanaki 2, wanda ke zama martanin hare-haren mizar da na jirage marasa matukan da mayakan Houthi da Iran ke marawa baya suka kai mata. Da sanyin safiyar yau Asabar ne Majalisar Dattawan Amurka suka amince da Stop Gap Spending Bill, wato dokar da za ta dakatar da rufe ofishoshin gwamnati ta hanyar baiwa gwamnati damar samun kuɗaɗen da za ta kashe na wucin gadi har zuwa watan Maris. Sai da aka samu amincewar dukkanin majalisan dokokin ƙasar, wato Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republican da Majalisar Dattawa mai rinjayen 'yan Democrats, kafin aka samu tabbatar da dokar wanda zai sa a kaucewa rufe ofisoshin gwamnati. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a cewa yana goyon bayan wannan matakin, sannan zai rataba hannu akan dokan don tabbatar da ita. Da zarar dokar ta tabbata, za ta ba da damar wa gwamnati ta samu kuɗaɗen gudanar da ayyuka zuwa watan Maris, sannan za ta samar da dala biliyan 100 a matsayin kuɗaɗen tallafi. Mahukuntan kasar Chadi sun baiwa kasar Faransa wa'adin gaggauta janye sojojinta da ta girke a kasar ta Chadi daga nan zuwa ranar 31 ga watan Janairun 2025.
To masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi 8 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Kada manta za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram, Facebook da ma YouTube. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatarwa, da Fiona Nandudu da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Alfred Santos, ni Mahmud Lalo nake cewa sai anjima.